الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a uku ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 24 ga watan 7 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wani misali mutum ne ba shi da abinci wani ya ba shi kyautar rahudayya ya ba shi kyautar rahuwa yan ka'idayya shi yana iya sayar da shi ya sayi abinci to in har ya kasance ba shi da abincin yinin da zai ci wannan yana iya sayarwa amma ba kamar yanda mutane suke cewa abinci na mutum sai ya tare bakuna a daji irin wannan ne bai dace ba saboda ita layya kamar yanda malamai suka yi bayani tana hawan kan mawadaci sawa'an waɗanda suka tafi akan cewa wajibi ce ko waɗanda suka tafi akan cewa sunna ce suka ce tana hawan kan wanda yake mawadaci menene wadatar mutumin da ya mallaki abincin yinin layya shi da iyalinsa da kwanukan da suke biyar ranar layya kwanuka uku kenan ayyamu tashri abin da ya rage a aljihun shi in ya kai ya saya masa ragon layya layya ta hau kan shi kina in yana da abinci na yan kwanuka haka wannan to gaskiya bai dace bai sai yadda wannan rago yake layya amma in kwata-kwata ba shi da ci yau balantana na gobe to wannan yana iya sai yadda wannan rago ya sai abinci da za su ci shi da iyalin shi na'am wai irin raguna da kamfanin waya suke rabawa in har ya kasance haka kawai suke wala-wala su yi ƙuri'a a cikin abokan cinikinsu ma'ana kiliyankinsu wanda Allah ya sa raban shi ne kenan nimirogin shi ya fito a ba shi kyautar rabo wannan babu matsala kyauta ce wadda kake yi ma abokin ciniki domin ya ci gaba da mu'amala da kai amma in har ya kasance sun goda wani al'amari na cewa ka tura dala 20 in kana so ka shiga tsarin waɗanda za su ci raguna to wannan kuma baya halatta mudi ne an gani ku kenan in har babu irin wannan a ce ka tura dala kaza kamar yanda da ai shekarun da suka wuce sai a fudo wani tsari a ce ka tura dala 20 in ka tura dala 20 ko dala 10 za ka shiga cikin wannan tsarin kenan a cikin tsarin kuma za a yi ƙuri'a shine ai tiraj kenan in Allah ya sa darabanka ka ci abu kaza to wannan mudi ne baya halatta amma in haka kawai kyauta ce suka tashi yi ma abokan ciniki su yi wala-wala wanda Allah ya sa lambar shi ta fado a bashi kyautar rago to wannan halak ne wannan rago in mutun ya ci shi yana iya yin daidai da shi babu wata matsala na'am to kamar dai ma'aikata ne suke waya a dashi tsakaninsu kamar misali a ce wannan wata ko goma kowa ya kawo jika 20-20 sai a hada jika 200 sai a saya ma wani kungo kamar misali ai haka ne kuma wata na gaba shi ma a saya ma wani wata na gaba shi ma a saya ma wani har ya kai kowa ya mallaka kuma shi kuma kurigon wani lokaci yana hawa wani lokaci yana sauka wani lokaci a same shi 200 wani lokaci 220 wani lokaci 220 to anan abinda muke so mu sani in an same shi a 200 daidai kenan kamar yanda aka ajiye kowa jika 20-20 zai zuba tsawon wata 10 wanda aka samu a 220 kenan anan dole za a dawo masa da jikar shi 20 shi wanda an gane ku ko kuma anan misali in kowa ya zuba iya abinda aka samu ragowar kudade wani lokaci an samu a 200 wani lokaci an samu 220 wani lokaci an samu 220 kusan karshe sai a tsaya a tantance a ga rarar kuɗi nawa aka samu in an samu rarar kuɗi to waɗannan adadin mutane kenan za a raba wannan kuɗaɗe tsakaninsu in kuma kasancewar na ƙarshen kuma hannu ya hau to dole kuma su za su ƙara kuɗi kenan a ƙara haɗa kuɗi kuma shi ma na ƙarshen a saya masa ko nawa ya kai kenan anan sai a tsaya a yi lissafi a ƙarshen mutuwar adashi menene ya ƙaru ko kuma menene ya ragu tunda alƙawari ne aka yi kowa za a saya masa kuɗi wannan yana daidai da adashin da suke ta zuwa hajji wanda akan zuba ma'aikata a duk shekara sai a biya ma wasu to shi ma kuɗin hajji wata rana ya hau wata rana kuma ya sauka na'am
akwai wasu ranar sallah kamar in sun ba wani ragon sun ce su yanka sai suke a bari a tsaya a neman a tambayi suna mai shi kafin a yanka ko abu haka to shi ba sai na
su wai tambayar dan uwa shine wai dangane da ambata sunan mai dabba lokacin da za a yanka masa talayya kamar sai ka ji malamin ya tambaya wai ragon su yaya sunan mai ragon wannan kwata-kwata ba ya da asali domin a ƙarƙashin ambata sunan shi mai ragon kamar ana nihin a ba Allah labarin abinda bai sani ba ne alhali shi ko Ubangiji ta'ala babu abinda yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa tun lokacin da ka sayi ragon Allah ya san nawa ne kuma ya san saboda mai ka sayi wannan ragon niyyar take cikin zuciyarka yana sanar da ita ba sai ka bayyana masa ba kullu in tukhfuu ma fi suduriikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh wallahu bi kulli shay'in 'alim wallahu ala kulli shay'in qadir to dan haka kasancewar shi ambata sunan mai dabba in za a yanka wannan bayyana asali lalle akwai hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an zo masa da ragonsa na layya mai baƙaƙen idanu mai baƙin ƙafa mai baƙin ciki mai baƙi a ciki mai baƙi a baki ya ce Aisha ta kawo wuka ta kawo wuka manzon Allah ya ce wasa Aisha ta wasa wuka manzon Allah ya kada ragon ya yanka sai yake cewa ya Allah ka karba ma Muhammad, ka karba ma iyalin Muhammad, ka karba ma al'ummar annabi Muhammad. Wannan fuskar karantarwa ne don ya sanar da mu, amma kasancewar ba a shar'anta mana ambata sunan shi mai layya idan za a yanka. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul jihad wasiyar. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 109, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa akan yaƙi abokan gaba wato domin ba da kariya da tsaro ga shugaba. An gane ko? Sawa'an ta gabansa ko ta bayansa ko damarsa ko hagun ƙinshi, to akan yaƙi abokan gaba a hana su su kawo ga shugaba. Kenan ta kowane hali shugaba kare shi ake. Sai ya ce wa yuttaqa bihi, kuma shi shugaba ana yin garkuwa ne da shi. Me ake nihi da garkuwa? Akan maida shi kamar matsayin garkuwa ne ga al'umma, yanda in har mutane da shugabansu ba yanda za a yi makiya su kawo musu farmaki wato a cikin al'amari wanda yake mai sauki. Amma in ya kasance jama'a karazi ba suke, babu wani shugaba wanda zai ce a yi kaza ko a bar kaza, to wannan mamayar su ta makiya abu ne wanda yake mai sauki. Amma in dai jama'a suna da shugaba, to wannan shugaba nasu matsayin garkuwa yake, duk wani wanda zai hau su to sai ya shirya. Sannan kuma shi shugaba akan sanya shi garkuwa ne tsakanin jama'a, kenan junan su kada ya zalunci juna. An gane ko? Matsayin garkuwa ne shi shugaba a cikin al'umma. Wasu makiya na waje ba sun hauru ba su fatattaki jama'a, kuma su kansu jama'ar junansu zai kiyaye zaluntar juna, domin akwai shugaba. Duk wanda ya zalunci wani ya danne masa haƙƙinsa, kenan shugaba zai danne shi sai ya fito ma da mai haƙƙi haƙƙi. Shi ne ya ce wani takafi, shugaba ana yin garkuwa ne da shi kenan game da duk wasu fitintuni. Shi ne malam ya zo mana da wato hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa nahnu la akhiruna sabiquna, manzon Allah yake cewa mu ne na ƙarshe a wajen zuwa, domin mu ne ƙarshen wato al'umma. Al'ummu da dama sun gabace mu, mu ne cikamakin duk wasu al'ummu da suka gabata, domin annabinmu shi ne ƙarshen annabawa, shi ne ƙarshen manzanni, don haka al'ummarsa ita ce ƙarshen al'ummu. Shi ne ya ce nahnu al-akhiruna, mu ne na ƙarshe, amma as-sabiquna kuma mu ne marigaya a ranar kiyama, wanda in an yi gusa ta tashin alkiyama, al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce farkon al'ummar da za ta tashi. Kamar yanda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne farkon wanda kabarinsa zai tsage, ya dago kai ya fito idan an yi gusa ta alkiyama. To haka al'ummarsa wato ita ce farkon al'ummar da za ta tashi, kuma sannan mu ne farko wato a wajen hisabi, kuma mu ne farko a wajen shiga aljanna. Da haka wannan fadala ce wadda Allah ya ma wannan al'umma, wadda al'ummun da suka gabata ba su samu wannan matsayi, wanda hadisin ya gabata tun a cikin kitabul jumu'a. Shi ne manzo Allah yake cewa sai dai cewa su mazawwa littafi an ba su littafi gabaninmu, kamar yadda Yahudawa an ba su littafi, shi ne littafin da aka ba annabi Musa, kamar yadda ‘yan mushan littafin da aka ba annabi wani annabi Isa al-Inji. Shi ne manzon Allah sai yake cewa mu Allah ya fifita mu, ya ba mu ranar Juma’a, manzon Allah yace gobe asabar yace ta yahudawa ce washe garin asabar lahadi yace ta yan mushanci to malam ya zo da wannan kin saboda kasancewar duka a nusukar da wato Shu'aib ibn Abi Hamza ya rawaito hadisin shine yakan zo da farkon kenan sanadin farkon hadisin sannan kuma sai ya zo da abin da yake ne shi yasa ya zo da shi shine anan yace bi hadal isnadi kenan da wannan isnadi na Abu Yaman daga Shu'aib ibn Abi Hamza shi kuma daga Abu Zinad shi kuma daga A'raj shine wannan Abdurrahman ibn Hurmuz shi kuma daga malamin sa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah yace man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya mun da'a tabbas wato ubangijin da ya turo ni ya ma da'a kamar yanda Allah ya aje mana wannan ka'ida a cikin suratul nisa man yu'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to tabbas ubangiji mai girma da daukaka ya ma da'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi baya da nashi na kansa duk abin da yace muyi ko yace mu daina sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa sai yace wa man asani faqad asallah duk wanda ya saba mun to tabbas ya saba ma ubangiji saboda duk abin da yace ayi ko abin da yace a daina ba a karan kanshi bane yace ku yi kaza ko ku daina wahayi ne Allah ya turo masa shi kuma ya isar muku kenan in kun saba masa wannan sabawar tana komawa zuwa ga ubangijin da ya turo shi kamar yanda yake fada a cikin wani hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa kada na samu wani daga cikin ku ya harde akan kujerarsa wani al'amari ya zo masa daga cikin abinda na yi umarni na ce a yi kaza ko a bar kaza ya ce ku rabu da mu abinda muka samu a cikin alkur'ani ya wadace mu abinda muka same shi cewa halaka ne a cikin alkur'ani za mu yadda da cewa halaka ne abinda muka samu haram ne za mu yadda da cewa haram ne manzon Allah sai ya ce ala ku saurara wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah kusan da cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta to daidai yake da abinda Allah ya haramta dan shi ba a karan kansa bane yace haramun a ubangiji ne ya haramta shi kawai sako ne ya isar mana to dan haka shine anan yace duk wanda ya mun da'a ya san da cewa Allah ya ma da'a duk wanda ya saba mu ya san da cewa Allah ne ya saba mu sai yace wa man yudi ila amira duk wanda ya ma shugaba da'a manzo Allah yace faqad ata'a ni tabbas ni ya ma da'a dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya wajabta mana cewa dole mu ma shugaba da'a an gane ko amma kar mu manta ya gabata akan yi ma shugaba da'a akan abinda babu saba ma Allah babu saba ma manzo idan shugaba yace ku yi kaza ko yace ku daina kaza to sai mu tsaya da ido na basira mu yi nazari game da wannan umarni na shi ko hani sai mu dora shi akan sikeli na shari'a in babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to wannan umarni ko hani na shugaba dole mu yi biyayya kamar yanda ya gabata manzo Allah ya ce as-sam'u wa ta'atu haqqun ababi wanda ya gabata yace malami umar bi ma'asiya fa idza umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a manzo Allah yace ji da bi ga shugaba wannan haƙƙi ne wajibi ne akan talakawa manzo Allah yace malami umar bi ma'asiya matukar ba a yi umarni game da saba ma Allah sai yace fa idza umira in har an umarci talakawa bi ma'asiya da wani aiki wanda a karkashin sa akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa fala sama wala ba maganar ji ba maganar bi to dan haka shine yace wa man yudi ila amira duk wanda ya bi shugaba fa kada ata'ani tabbas wato ni ya bi kamar yanda ubangiji ta'ala ya fada ya ayyuhan nabina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum ulul amri sunni al umara wal ulama sai yace wa man ya asil amira duk wanda ya saba ma shugaba manzo Allah yace faqad asani tabbas ni ya saba sai yace wa inna mal imamu junna ku san da cewa shi shugaba wato matsayin garkuwa ne a cikin jama'a yuqatalu min wara'ihi manzo Allah yace akan yaki abokan gaba domin kare shugaba lafazin wara yana daga cikin zawatul abdan yana daukan ma'anar amam sannan yana daukan ma'anar khalf kamar yana ce yake cewa yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit sai yace wa min wara'ihi azabun ghaliz kaga ai wa min wara'ihi ai wa min amami kuma haka can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul mu'minun wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu to dan haka shine yace min wara'ihi ana yaƙar makiya domin kare shugaba in ma ta gabansa ko kuma ta bayansa ko damarsa ko hagunkinsa kamar yanda mazanciya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an fita fagen daga to akwai waɗanda suke masu tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa bari ma a matso gunda yake kamar yanda Abubakar Allah ya kara masa yadda shi yayi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Badar lokacin da aka yi masa wannan al-qubba wanda ake kiranta al-arish Abubakar shi ya zara takobi yayi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa inna man imamu junna kusan da cewa shugaba garkuwa ne a cikin jama'a wanda wannan gaba tana nuna mana muhimmancin shugaba a cikin jama'a dole a bashi kariya wa yuttaqa bihi za Allah yace kuma akan wa yuttaqa bihi kenan akan yi garkuwa kuma da shi kenan anan ai wa yuj'alu wiqayatan kenan bainan nasi wa bainan aduwwihim akan sanya shi matsayin garkuwa ne ke tsakanin mutane kenan da makiyansu kamar yanda muka yi bayani na cewa jama'a in dai da shugaba su an tabbata a tsare suke kenan kawo musu farmaki akwai wahala amma duk jama'ar da suke karazube babu wani wanda yake jagoranci to kowa yana iya zawa yayi abin da yake dama a cikin su kaga kenan shi shugaba ya zama garkuwa ne ga jama'a kenan tsakanin su da makiyansu kuma ya zama garkuwa ne a cikin su kenan tsakanin junan su da juna kenan junan su ba zai zalunci juna ba lafazin wayuttaqa an ciro shi ne daga alwiqaya in aka ce alwiqaya kenan garkuwa kenan akan sanya shi garkuwa ne kenan tsakanin jama'a kenan da makiyansu sai yace fa ina amara bi taqwallahi in har shugaba yayi umarni game da abinda akwai zaba dokokin ubangiji a karkashin sa kenan duk abin da yace in dai akwai imtisalul awamir akwai ijtinabun nawahi to wannan kuma dole a yi masa da'a shine yace fa in amara in yayi umarni bi taqwallahi game da tsara dokokin ubangiji kenan abin da yace ayi bai saba ma Allah ko abin da yace a daina bai saba ma Allah wa adala wato yayi adalci a cikin shugabancin sa kenan ya zamanto duk wani mai haƙƙi yana bashi haƙƙinsa fa inna lahu bi zalika ajra manzo Allah yace lalle yana da lada na musamman a gun ubangijinsa a sababin wannan adalci da yayi da tsara dokokin ubangijinsa da yayi wa in qala bi ghairihi qala anan kenan min babi idlaqi alqawli ala alfi'li ay wa in fa'ala bi ghairihi ko kuma wa in qala ay kenan wa in amara bi ghairihi in har yayi umarni da wani abu wanda yake ba tsara dokokin ubangiji kuma bai yi adalci ba fa inna alaihi minhu lalle rashin adalcin sa wato na kanshi hukubar sa na kansa dan haka rashin adalci na shugaba baya nuna cewa ba za a yi masa da'a ba shugaba in ya lalace ya zama azzalimi baya adalci to ku iya abin da yake kanku ku ba da iya haƙƙin da Allah ya dora muku shi laifin zaluncin shi da rashin adalcin shi na kanshi kamar yanda a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innaha satakunu ba'adi akara wa umurun tunkirunaha. Zan Allah yake cewa lalle ku san da cewa san kai da handama da babaki ragama da dukiyar al'umma, zan Allah yace zai kasance bayan wucewata ga wasu shugabanni. Zan Allah yace da wasu al'amurra waɗanda za ku ringa inkarin su domin sun saba ma shari'a, abubuwan da shugabanni za su ringa zawa da sunan gaba, zan Allah yake faɗa tun a lokacin shi. Sahabbai sai suka ce, to ya Rasulullahi, me za ka umarce mu in har muka tarda irin wannan zamani? Manzon Allah sai ya ce, to addunal haqqal ladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Haƙin da yake kanku, manzon Allah ya ce ku yi kokari ku bayar da shi. Na ji da bi ga su shugabannin game da duk abin da babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Manzon Allah ya ce ku ba da haƙin da yake kanku. Haƙin ku wanda ya markaye da rashin adalcin da suke muku, to ku roki Allah. Ku roki Allah ya kwankwado haƙƙin ku wanda ya markaye a hannunsu, wanda ba abin da shugabanni suka fi tsoro wato sama da addu'a. Duk wata zanga-zanga da za a fito ana musu, wannan duk banza ne, hayaniya ce. Amma inda za su fahimci cewa fa jama'a sun dukuba sun koma zuwa ga Allah suna addu'a, to wannan abin ya fi razanar da su. Duk da cewa daman shi ba kamar misali tsari bane na shari'a wanda za su zo kamar yadda wani lokaci ma'aikata sai gari sun zo sun yi umarnin cewa a yi azumi ko a zo a yi sallah, wannan duka dama wani sabon abu ne suka zo da shi, amma wannan shi kanshi ya fi razanar da su. To don haka kasancewar a nan shi ne ya ce wa in qala bi ghairihi, kenan in har ya yi umarni da wani abu wanda babu bin wannan wanda ke akwai saba ma Allah ko saba ma manzarsa, kuma ya yi rashin adalci, manzon Allah ya ce fa inna alaihi min, na kansa kenan wannan rashin adalci da ya yi, kenan hukumar za ta kasance a kan shi. Amma baya nuna cewa ku ba za ku yi masa da'a ba. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جويرية هو ابن أسماء عن نافع هو مولى بن عمر أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فمجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت؟ قال لا، بل بايعهم على الصبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى هو المازني أنا عباد بن تميم أنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأقوى ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن حميد هو ابن عبد الرحمن الهميري أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما هينا أبدا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل أنا عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها فقلت على ما تبايعنا قال على الإسلام والجهاد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ma shugaba cafa wato game da yaki cewa ba za su wuce ma abokan gaba a gane ko ma'ana in za a yi mubaya'a in aka ce albai'a ko aka ce mubaya'a a Hausa ana kiranta cafa ma'ana shine shugaba ya zo ya tsaya a cikin jama'arsa kowa ya zo ya dora hannunsa a kan hannunshi wanda dora hannun yana nuna yarda da amincewa da ba da goyon baya dari saman dari cewa ba gudu ba ja da baya to shine kasancewar shine nan malam yayi babi kina wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin mubayi'a game da yaki Allah ya firru akan cewa ba za su guje ma wato abokan gaba a wata nuska akan samu ala Allah ya firru akan cewa ba za su guje ma abokan gaba wa qala ba'dhum wasu daga cikin magabata suka ce alal maut wato akan yi mubayi'ar akan mutuwa ma'ana kenan ko da mutuwa za ta cin mana to ba maganar a ja da baya kenan ita ko mutuwa tana daga cikin kenan lawazim na adamul firar duk wanda yace ba zai gudu ba ya ja daga kenan yana kan iya kan yi mutuwa ta cin masa in wato karshen kwanukansa sun zo an gane ko in dai ba gudu ba ja da baya kenan akwai yana daga cikin kenan rashin gudu yana daga cikin abin da ke lazantar mutuwa shine wasu suka ce a alal mauti kenan mubayi'ar da za a ma shugaba za a masa mubayi'a ne akan mutuwa cewa ko da mutuwa kenan za ta cin mana ba maganar ja da baya to shine sai ya ce ni qaulillahi azza wa jalla domin fadar ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul fathi Ubangiji ta'ala na faɗa laqad radiyallahu 'anil mu'minina tabbas wato Ubangiji ta'ala ya yarda da bayin sa mu'minai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 1400 idan yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke cafa da kai karkashin wannan itaciya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma karkashin itaciyar a sulhul hudaybiya sahabbai suka zo suna mubayi'a da shi lokacin da aka tsare shi aka hana shi shiga makka wanda har ma aka ringa yayata cewa an kashe Uthman da sauransu to kafin haka mubayi'ar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya a sababin ta ne Ubangiji ta'ala ya turo wannan sako ya ce ya yarda da su waɗannan mu'minai waɗanda suka yi mubayi'a da manzansa a ƙarƙashin wannan itaciya idan yubayi'unaka tahta shajara sai ya ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya sani abin da yake cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim Ubangiji ta'ala sai ya saukar da nutsuwa wato a kansu suka dan samu nutsuwa da kwanciyar hankali wa asabahum fatahan qariba Ubangiji ta'ala ya sakauta musu da wani budi wanda yake makusaci shine malamai suka ce shine fatahu kaibar to kasancewar anan ita wannan aya malam ya zo da ita domin kasancewar irin wannan mubaya'a ta cewa ba gudu ba ja da baya ko kuma mubaya'a cewa ba za mu gudu ba ko da mutuwa za ta cin mana to haka manzon jiya suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma gaba ɗayan waɗanda suka yi wannan mubaya'a Allah ya turo sakon cewa gaba ɗayan su makomar su aljanna ce babu daidai da ɗaya daga cikin su wanda zai shiga wutar jahannama a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lan yadijan nar man baya'a tahta shajara har abada manzon Allah ya ce duk wanda ya mubaya'a da ni a karkashin wannan itaciya to ba zai shiga wuta ba su 1000 da haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke tabbatar da adalcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ka fitar da wato ma'abuta yakin Badar a wajen daraja waɗanda suke biyowa baya a cikin sahabbai sai waɗanda suka yi mubaya'a karkashin wannan itaciya su suke biyo bayan waɗanda suka halarci yakin Badar a wajen daraja mutum 1000 to shine anan malam sai ya zo da hadisin wato Nafi yake cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda wato yake cewa raja'ana min al-amil muqbil wato shekara ta baɗi yace mun dawo birnin Makka kenan daman da aka yi sulhu a shekara ta 6 aka hana su shiga birnin Makka to a cikin yarjejeniyar da aka yi da kudirin da aka dauka a cikin takarda ta sulhu an rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ya koma da jama'ar sa amma shekara ta gaba an ba shi damar ya zo yayi umrai to shine anan shekara kenan ta 7 shine yake cewa raja'ana min al-amil muqbil shekara ta baɗi yace mun dawo Ibn Umar yace fa majtama'a min nasnani ala shajaratin lati baya'ana tahta yace wallahi daidai da mutum biyu daga cikin mu da muka yi mubaya'a wato a karkashin wannan itaciya yace babu daidai da mutum biyu waɗanda suka haɗa a karkashin wannan itaciya sai yace kanat rahmatan min Allah hakan ko ya zamanto jin kai ne na Ubangiji subhanahu wata'ala game da mu an gane ko ma'ana Allah da ya batar da su ya makautar da su kwata-kwata wannan itaciya ma sun manta wace itaciya ce aka zo aka yi mu baya ai ce daidai da mutum biyu yace ba su hadu ba a karkashin ta wanda sanin ainihin itaciyar zai iya kai wasu zuwa fitina a ringa kudirin cewa tana amfanarwa ko tana cutarwa a ringa neman albarka da ita kamar yadda su da yawa irin waɗannan al'amura na shirka ya yaɗu a cikin jama'a duk abinda kai kudirin cewa akwai albarka amfani da zai janyo ma ko kuma ije maka wani tsanani to wannan ka maida shi matsayin kishiya ne ga Allah saboda janyo amfani ko ije tsanani ko yayi shi abu ne wanda ke hannun Allah wa in yamsasaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir to shine anan yace fa majtama'a min nasnani ala shajara allati baya'ana tahta yace daidai da mutum biyu daga cikin mu yace wallahi ba su hadu ba wato a karkashin a ga wannan itaciya wanda muka yi mubaya'a karkashin ta Allah ya makautar da su ya batar da sun kasa gane ta sai yace kanat rahmatan min Allah wannan ko rahama ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala fasa'alna Nafi'an yace sai muka tambayi Nafi almajirin shi Ibn Umar ala ayi shay'in baya'ahum wai akan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya'a wato da su mai gidan naka Ibn Umar akan menene manzon Allah yayi mubaya'a da su alal maut shin yayi mubaya'a da su ne akan mutuwa cewa ba gudu ba ja da baya har mutuwa ta cin musu? Kala sai yace la, yace a bal baya'ahum ala sawi, yace sani dai manzon Allah yayi mubaya'a da su akan juriya da jan daga, kenan ba gudu ba ja da baya, amma ba akan mutuwa ba. To tare da cewa kaga ai shi rashin gudu da rashin jan baya kenan yana daga cikin lawazimul maut, dole duk wanda yace ba zai gudu ba ba zai ja da baya, to mutuwa tana iya cin masa. Amma shi anan cewa bal baya'ahum ala sabr, yace bari dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi mubaya'a da su wato akan shine wato juriya cewa za su ja daga ba gudu ba ja da baya. Kenan shi ko duk wanda yace kenan zai tabbata ya ja daga, kenan wannan yana iya kai shi zuwa ga mutuwa in har lokacin sa yayi. To shi yasa nan malam yazo da hadisi na biyu, hadisin wato Abbad ibn Tamim daga Abdullahi ibn Zaid Allah ya kara masa yadda, yake cewa lamma kana zaman al-harra, wato yayin da yaki na harra ya kasance. Harra wato unguwa daga cikin unguwannin Madina, akwai harra sharqiya akwai harra garbiya. Idan aka ce harra, fuskar kasa wadda take shimfida da tsakon kwani da duwatsu shine ake kiranta harra, duk dajin da duk fuskar kasa inda kawai duwatsu ne, to ita ce ake kiranta harra. Kuma ita ce ake kiranta laba. To ita kuma Madina tana da harra guda biyu, akwai harra sharqiya akwai harra garbiya, wanda wannan yaki ne wanda ya kasance a zamanin Yazid ibn Muawiya. An gane ko a nan Madina aka yi shi, zamanin Yazid ibn Muawiya. To shine yace lamma kana zamanul harra, yayin da kenan yakin harra ya kasance, atahu ati, wani mutum sai ya zo ma wato Abdullahi ibn Zaid, faqala lahu, sai yake bashi labarin cewa inna ibn Hanzala, wato lalle Abdullahi dan Hanzala ibn Abi Amir. An gane ko wanda mahaifinsa ake kiran shi Ghasilul Mala'ika, wanda mala'ikun Allah suka yi masa wanka lokacin da ya samu shahada a yakin Uhud, wanda ya kwanta da matarsa a lokacin nan tana amarya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shelar fita yakin Uhud lokacin da yakin Uhud ya tunkaro, kai tsaye ya fita ba tare da yayi wanka ba. Kuma a wannan kusantar iyalin da yayi Allah ya kaddara ta samu ciki, dan da aka haifa shine wannan Abdullahi ibn Hanzala. To shine a wannan ranar yaki da aka yi na harra, shi ibn Hanzala yubayi'un nasa alal maut, aka zo aka ba Abdullahi ibn Zaid labarin cewa ai ga ibn Hanzala, domin shi ibn Hanzala ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana da shekara 7 manzon Allah ya bar duniya, shi Abdullahi. To aka zo aka fada ma Abdullahi ibn Zaid cewa ai ga Abdullahi ibn Hanzala ibn Abi Amir yana mubaya'a da mutane akan cewa akan mutuwa, kar su gudu kar su ja da baya koda mutuwa za ta cin musu a wannan yaki da suka yi. Faqala, sai shi Abdullahi ibn Zaid yake cewa la ubayyu ala haba ahadan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi babu wani da zan yi mubaya'a da shi akan mutuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne zan yi mubaya'a akan cewa koda mutuwa za ta cin mu, amma wani ba zan yi mubaya'a da shi ba akan wannan, in ta gudu ta kama gudu zai. To wannan yana tabbatar mana cewa kenan mubaya'a akan mutuwa abu ne wanda sahabbai sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, tunda cewa babu wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zan yi mubaya'a da shi akan mutuwa. Kenan dan haka a tarjumar baban malam yace wa qala ba'duhum alal maut, wasu suka ce akan yi mubaya'a da shugaba akan mutuwa, to kamar yanda shi anan Abdullahi ibn Hanzala ya ringa mubayi'a da mutane akan cewa kar su ja da baya koda za su mutu a ranar da suka yi wannan yaki a Madina. To shine aka ba shi Abdullahi ibn Zaid labarin ga ho mubayi'ar da ake ma shi Abdullahi ibn Zaid, sai yace ai babu wani da zan yi mubayi'a da shi akan mutuwa, yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan kenan ya nuna mana kenan akan yi ma shugaba mubayi'a amma akan cewa ba gudu ba ja da baya, ko kuma akan cewa koda mutuwa za ta cin mana to ba maganar ja da baya. Sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin Salama ibn al-Aqwa, Allah ya kara masa yadda, na faɗa bay'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yake cewa nayi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacin da aka yi mubay'a ta sulhul hudaybiya a shekara ta hudaybiya. Thumma adaltu ila dhilli shajaratin, yace sai na koma karkashin inuwar wata itaciya. Falamma khaffan nas, lokacin da jama'a wato suka danyi sauki kenan cinkoso ya rage. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai ya ce ya ibn al-Aqwa ala tubayi, manzon Allah ya ce ya kai Salama dan Aqwa, shin kai ba za ka zo ka yi mubay'a ba? Qala sai yake cewa qultu, sai na ce kadi bay'atu ya rasulullah, ya manzon Allah ai tuntuni nayi mubay'a da kai. Qala sai manzon Allah ya ce wa ayyuban, ma'ana dawo ka koma yi. An gane ku lafazin ayyuban masdar ne mai na aba ya iru ayyuban, bi ma'ana ka sake dawowa ka sake. Manzon Allah ya ce masa dawo ka sake jaddadawa. Yace fa bay'atu husaniya, yace sai na dawo na koma yin mubay'a da shi karo na biyu. Hikima anan malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi Salama ibn al-Aqwa yayi mubay'a karo na farko, manzon Allah yace masa kuma ya dawo ya koma yi. Shine wasu malamai suka ce domin kasancewar shi wato Salama ibn al-Aqwa wato kasancewar shi mutum ne wanda wato yake shiga gaba a fagen daga ba ja da baya, kenan hakan zai kara masa kuzari, zai kara masa nishadi. Wasu malamai suka ce a saboda kasancewar shi a fagen daga yakan yi yaki a madadin mutum biyu, mahayi da wanda yake dan kafa, dan jarumi ne a fagen daga, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa ya sake dawowa ya kara wata mubaya bayan daman yayi a farko. Yace fa bay'atu husaniya, yace sai na koma yin mubay'a da shi karo na biyu. Fa qultu lahu, sai na ce masa kenan shi wannan Yazid ibn Abi Ubayd, yace fa qultu lahu, sai na ce masa ya Aba Muslim, wanda Abu Muslim kinaya ce ta shi Salama ibn al-Aqwa, ya Aba Muslim ala ayyi shay'in kuntum tubayyi'una yawma idhin, wai akan menene kuke mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci? Qala sai yace alal maut, yace muna mubay'a da shi ne akan mutuwa, cewa ba maganar mu gudu ko mu ja da baya koda mutuwa za ta cin mana. Kenan alal maut muna mubay'a da shi ne akan mutuwa. To kaga wannan hadisi na uku yana daidai da shi wannan hadisi na biyu, tare da cewa shi hadisi na biyu bai fito bayan sarraha, amma ya nuna cewa fa babu wani da zamu yi mubay'a da shi, babu wani da zan yi mubay'a da shi akan mutuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma anan sai ya fito fili, yake cewa akan mutuwa ne muka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koda mutuwa za ta cin mana ba maganar ja da baya. Kaga wannan yana tabbatar da akan yi mubay'a da shugaba akan irin wannan hali. Sannan hadisi na huda a baban hadisin Humayd ibn Abdurrahman al-Tawil, yake cewa naji malami na Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, na faɗa kanatil ansaru yawmal Khandaq, mutanen Madina sun kasance a ranar yakin Khandaq. An gane ko yakin Khandaq shine kenan ake kiran shi Ghazwatul Ahzab, wanda shi kuma ya kasance ne a shekara ta 4 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi. Sun kasance suna fada suna rera waka na hanul ladina bayu Muhammada alal jihadi ma hayina abada, suke cewa mu ne mutanen da muka yi mubayi'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal jihadi akan yakar makiya ma hayina abada, matukar muna raye har abada, ba maganar gudu ba maganar ja da baya in an hadu da abokan gaba. Kaga shi ma wannan kamar yana nuna cewa mubayi'ar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutuwa kenan matukar muna raye, kenan ba gudu ba ja da baya. Duk wanda yace ba zai gudu ba zai ja da baya, to mutuwa kuna nan tafi. Shine yace nahnul ladina, mu ne waɗanda bayu Muhammada muka yi caffa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adal jihadi akan jihadi ma hayina abada, matukar muna raye har abada. Fa ajabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa qala, manzon Allah sai ya amsa musu in sun rera wannan waka, shi ko sai ya faɗa yace Allahumma la aisha illa aishul akhira, ya Allah babu wata rayuwa face rayuwa ta lahira. An gane ko rayuwa ta duniya kiranye ce, amma rayuwa ta hakika ita ce rayuwa ta lahira, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu. Shine yace Allahumma, ya Allah la aisha, babu wata rayuwa ta jin dadi illa aishul akhira, yace face rayuwa ta lahira. Yace fa akrimil ansara wal muhajira, ya Allah ka girmama wato mutanen Madina da waɗanda suka yi hijira, ya Allah ka karrama su. Haka manzon Allah yake amsa musu in suka rera wancan baiti, shi kuma sai ya ba su amsa da wannan. A takaice dai malam ya zo da wannan hadisi kenan domin fadar su da suke cewa nahnu ladina bayu Muhammada alal jihadi ma hayina abada, wanda wannan yana nuna sun yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutuwa. Sannan hadisi na karshe a baban hadisin Mujashi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ana wa akhi, yace ni da dan uwana shine Mujalid ibn Mas'ud, kenan shi ɗaya Mujashi ibn Mas'ud, dan uwan nashi shi kuma Mujalid ibn Mas'ud, yace mun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai nace masa bayi ina alal hijra, ya manzon Allah kai mu bayi'a da mu akan hijira ma. Fa qala, sai manzon Allah yace mabati li hijratu li ahliha, ai tuntuni hijira ta wuce ga masu ita. An gane ko masu rabon tuntunin sun samu, wanda wannan yana nuna kenan bayan fathu makka ne suka zo, domin manzon Allah ya faɗa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza stumfirtum fanfiru. Shine al-Imam an-Nawawi yace wa ma'anahu la hijrata min makka bi annaha sarat dar al-islam, ba maganar hijira daga makka kenan bayan fathu makka da aka yi, domin makka ta riga ta zama tun gida wanda yake na musulunci. To shine anan shi Mujashi shi da dan uwansa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ne mu cewa manzon Allah yayi mubayi'a da su akan hijira. Manzon Allah sai ya ce magatil hijratu li ahliha, yace ai tuntuni hijira ta wuce ga masu ita, masu rabon sun samu. Wa qultu, sai nace alama tubayyuna, ya manzon Allah to akan me za ka yi mubayi'a da mu a yanzu? Qala, sai yace alal islami wal jihad, a bisa ruko da musulunci. An gane ku duk tsananin da za a hadu da shi, duk wahalar da za a hadu da shi da ita, kenan za ku rike musuluncin ku gangan, wal jihad kuma da yakar makiya, akan wannan manzon Allah yace za ku yi mubayi'a da shi. To da haka shi ma dai wannan ya zo da shi ne tunda an ce wal jihad jihadi, kenan shi kuma jihadi abu ne wanda yana buƙatar jan daga, kenan ba gudu ba ja da baya. Rashin gudu da ja da baya kuma shine yake lazumta ma mutum mutuwa. Kenan dan haka dai gaba ɗaya babu cin karo da juna, shugaba akan yi mubaya'a da shi akan cewa ba za a guje ma abokan gaba ta kowane hali ba gudu ba ja da baya, ko kuma kwata-kwata ma a yi mubaya'a da shi akan cewa ko da mutuwa za ta cin mana to ba za mu ja da baya ba. Babu azmi al-imam ya adan nasi fi ma yudiqun. Qala haddathana Usman ibn Abi Shayba قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن ابي وائل انه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لقد اتاني اليوم رجل فسالني عن امر ما دريت ما ارد عليه فقال ارايت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع امرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نهسيها فقلت له والله لا أدري والله لا أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأساء الله يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله وإن أهدكم لن يزال بخير ما اتق الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما قبر من الدنيا إلا كالثقب شرب صفوه وبكي قدره. وأتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبن ديزو دغمزان الله صلى الله عليه وسلم wato na naci na shugaba ga mutane fima yudiko game da abinda za su iya, ma'ana umarni na shugaba ga mutane game da abinda za su iya. In dai abinda mutane za su iya ne, to shugaba yana iya ba su umarni ya naci akan umarnin cewa ba gudu ba ja da baya ba maganar kai kawo kaza kawai za ku yi, to amma ya kasance abin wato za su iya. In ku abin ya fi ƙarfinsu shi ne, to anan za mu gani yaya ya kamata su yi. Lokacin da shi shugaba ya ba mabiyan shi wani umarni ya ce kaza za ku yi, kuma ya zamanto abin ya fi ƙarfinsu. Idan aka ce al'azm shi ne umarnin da babu wani kai kawo a cikin shi, kenan a wajabta ma a ba a tilasa a nace a ce kawai kaza za ka yi. Shi ne ya ce babu azmil amri, azmil imami ala nas. Wato babe ne wanda ke bayani game da umarni na shugaba da zai ba jama'a cewa kawai kaza za ku yi, fima yudiko game da abinda suke da iko a kansa. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Wa'il, shine Shaqiq ibn Salama daga malamin sa Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa laqad atani li yawma rajulun, yace tabbas yace a yau yace wani mutum ya zo mu, kenan lokacin da yake ba almajiran nashi labari, yace yau fa wani mutum ya zo mu, fasa alani an amri, ya mun tambaya game da wani al'amari, yace ma da raitu ma aruddu alaihi, yace wallahi ban san ba wace irin amsa zan bashi. Wani mutum ya zo mun a yau ya tambaye ni game da wani al'amari, ya ce amma fa ban san ba wace irin amsa zan ba shi. Faƙala sai shi mutumin ya ce da ni a ra'aita rajulan, ya ce alagata malam ba ni labarin wani mutum ne mu'udiyan wanda yake mai cikakken makami, an gane ko, yana da cikakken makami mayaki ne nashidan, kuma mutum ne wanda yake mai kuzari babu kasala tattare da shi. Ya kharuju ma'a umara'ina fil magazi, yana fita tare da shugabanninmu wato a cikin yake fagagen daga ana fita da shi. Mutum ne gaya da cikakken makami, kuma gaya mutum ne mai kuzari. Yace fa ya azimu alaina fi ashiya ala nuhsiha, yace shugaban wato sai ya ba mu umarni game da wasu abubuwa, abubuwan da mu kuma ba ma iyawa, an gane ko, ba ma iyawa. Kenan ya nuna cewa mutane ne masu kuzari, to amma umarnin da shugabannin suke ba su yafi karfin su ba sa iyawa shine ya ce Allah nuhu siyaha yake cewa fa ya azimu alaina sai ya mana umarni fi ashiya a game da wasu al'amurra la nuhu siha wanda ba ma iya an gane shine can ubangiji ta Allah yake cewa alima allan tuhsu fataba alai ma'ana ai allan tu iko shine yace la nuhu siha ba ma iya waɗannan abubuwa wato da shi shugabannin suke dora mana fa qultu lahu sai nace masa wallahi la adri ma aqulu laka ibn mas'ud yace rantsuwa nake da ubangiji na ni ban san ba wace irin amsa zan baka saboda anan kasancewar idan ya bashi amsar cewa ai koda sun dora muku abinda ba za ku iya ba dole ku yi kaga anan barna tana iya biyowa baya su fada cikin halaka kuma yakan iya yiwa shi shugaban kawai ra'ayinsa ne da son zuciyar shi yace kawai kaza za ku yi a matsayin shi ne shugaba kuma alhali abin ya fi karfin su kuma anan in ya basa amsar cewa kawai kumanta da shi kenan nan ma wata fitina za ta biyo baya shi shugaba ya ga ya bada umarni an ki masa da'a dan haka shi anan ibnu mas'ud yayi tawakkuf ya taka burki game da bashi amsa akan wanda wannan ya zama wajibi akan duk malamin da aka masa tambaya game da wani al'amarin da bashi da amsa akan shi yana kai kawo to anan sai yayi tawakkufi akan wannan al'amari kamar yadda anan shi ibnu mas'ud yace wallahi ni dai ban san ba abin da zan fada maka kaga bai ce masa ba dai abin da yace muku ku yi kuma bai ce ba ku watsar da wannan al'amari ku shiga sha'aninku yace illa anna kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai ka san da cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asa Allah ya azima alaina fi amri illa marra hatta naf'alahu ya kusanta manzon Allah baya umarnin mu game da wani al'amari sai sau ɗaya ta har sai mun aikata abin in ya ga mun aikata to amma baya na cewa yace kawai kaza za a yi in ma yace mu yi to manzon Allah yakan kyale baya na cewa sai ya kyale mu ya ga mun yi in mun yi to fa lillahi alhamdu in ba mu yi ba kuma manzon Allah baya zargin mu shine yace illa anna kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka san da cewa lalle mu mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asa Allah ya azima alaina yace tabbas yace manzon Allah baya na cewa akan mu fi amrin game da wani al'amari yayi ta nanatawa ya nuna dole sai mun yi illa marra yace so dai ta manzon Allah yake fada hatta naf'alahu har akai lokacin hatta anan bi ma'ana ila an ai ila an naf'alahu har akai lokacin da zamu aikata al'amari yace wa inna ahadakum yace lalle dayan ku lai ya zala bi khairin mattaqallaha ba zai gushe da alkhairi iya rayuwarsa matukar yana tsara dokokin ubangiji kenan anan yana masa hannunka mai sanda ku dai tsaya ku yi nazari lalle abinda shi shugaban ya ba ku umarni kenan in har abun bai fi karfin ku ba to wannan kuna iya yi in kuma ya fi karfin ku to anan dai iya sanin kanku ku ji tsoron Allah an gane ko ku ji tsoron Allah kenan kar a je abin daidai iyawar ku ne a ku ce ku ba za ku yi ba kenan in dai har bai fi karfin ku ba kenan ku yi kokari ku aikata kenan anan kamar misali jirwaye da kaman wanka ne yake masa wa inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallaha lalle dayan ku ba zai gushe ba yana tare da alkhairi matukar ya ji tsoron Allah ya tsara dokokinsa sai ya ce wa idza shakka fi nafsihi shay'un in har wani abu ya kai kawo a cikin zuciyarsa ya samu kokwanto ya kasa tabbata akan al'amarin ibnu mas'ud yace sa'ala rajula to shi wannan mutum ya je ya tambayi wani fashafahu minhu zai warkar da shi game da wannan tambaya ta shi kenan in har kai baka da sani ka samu kokwanto akan wani al'amari to ka je ka tambayi wani wanda yake da sani wato ya baka amsa in ya baka amsa kenan ka samu waraka game da wannan tambaya yace wa aushaka Allah tajiduhu yace ya kusanta fa lokaci zamani yayi zamani ku nemi ma wanda za ku yi masa tambayar kuma ku kasa samu wanda hakan yana kasancewa ka samu kai kawo a cikin zuciya game da wani al'amari to wanda ma zaka yi masa tambayar ya warkar da kai sai ya zamanto yayi wahala yace wallazi la ilaha illa huwa yace wallazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face shi yace ma azkuru ma gabara minad dunya yace abinda nake faɗa muku yace abinda ya rage lafazin gabara yana daukan ma'anar maga shi ma yana daga cikin zawatul abdan abinda ya wuce ko kuma abinda ya saura kenan wanda zai zo nan gaba kenan duka ma'anar kuma tana iya zama ana ma gabara ai ma maga minad dunya ko kuma ma gabara minad dunya ai ma baqiya minad dunya iya abinda ya rage ko kuma iya abin da ya wuce wato game da duniya yace illa kasagabi yace face ku diddifi ne wanda yake na cikin inuwa ko kuma ruwa ne wanda yake kwance a kogon dutse shine ake kira asagab an gane ko idan aka samu ku diddifi inda ruwa yake zawa ya taru to in a cikin inuwa yake iska tana kadawa ruwan zai yi sanyi karau sannan kuma iskar duk ta kore wata tattakawa da take saman shi to haka idan aka samu kogon dutse inda ruwa yake shiga yake kwantawa to wannan ruwan yafi kowane ruwa sanyi kuma yafi kowane ruwa tacewa yafi kowane dadin sha yace illa kasagal yace tamkar kududdifi ne wanda yake cikin inuwa shuriba safuhu wanda aka shanye ta ciccen ruwan wa baqiya kadaruhu yace gurbataccen kuma shine da gwalo shine ya rage ayi ma'ana abin da ya wuce da duniya duk wani abu wanda yake na jin dadin ya riga ya wuce yanzu kawai cikin wato tabo ne wanda yake kenan gurbataccen ne abin da ya rage kenan yana nuna musu cewa in ma haraka ce ta duniya kenan kada ta rude ku duk wani jin dadi ya riga ya wuce kenan jin dadi na hakika yana nan gaba ita ce kiyama kenan duk abin da ya rage ma wannan kawai gurbatacce ne shi ibnu mas'ud yake fada a wancan lokaci to kaga a lokacin da yake fada wannan kuma tun kafin a kashe usman ne Allah ya kara masa yadda wanda daga kashe usman Allah ya kara masa yadda duk wasu fitintunu suka kunno kai wanda kuma ba maganar ja da baya kullun sai dai su yi ta karuwa har kiyama tun daga kashe Usman Allah ya kara masa yadda to shine anan yake nuna masa kenan cewa dai mutun ya ji tsoron Allah kenan ya tsaya yayi nazari game da wannan al'amari da shugaba ya umarce shi in ya ga bai fi ba karfinsa to ya ji tsoron Allah ya aikata in kuma yana ganin abin ya fi karfinsa ya samu kai kawo ya samu kokonto to ya samu wani ya je ya masa tambaya in ya bashi amsa kenan zai waraka kuma yakan iya yuwa ya kasa samu sai yake masa rantsuwa yake cewa abinda ya wuce game da ita wannan duniya da kuke gani yace to bai zamanto ba tamkar kawai ku diddifin ruwa ne wanda yake cikin inuwa wanda an shanye ta ciccen kawai abinda ya rage wa baki ya kadaru gurbataccen yanzu shine ya rage kenan kar wani al'amari na duniya ya rube ka to dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana in dai abinda shugaba yayi umarni jama'a za su iya abinda ya zama wajibi su yi da abinda kuma suka gaba za su iya ba to anan ba laifi dan mutun ya ja ba in dai ya tabbata tsakanin shi da Allah ya ji tsoron Allah ya san abin nan ya wuce karfin sa to anan yana iya ja da baya tunda daman shi duk abinda ake dora ma bawa na doka to a dora masa iya abinda zai iya in aka dora masa abin da yafi karfin sa in bai yi ba to bai zo da abin zargi ba dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk